Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mitoci 41 da 49. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce wutar dajin da ke ci gaba da kamari a kasar wani babban bala'i ne da rabon da su ga irin sa tun yakin duniya na biyu. Farashin hannayen jari ya mummunar faduwa a Koriya ta Kudu inda ya shafi manyan kamfanonin duniya. A Najeriya jam'iyyar hamayya ta ADC da APC mai mulki ne ke cacar baki yayin da ADC ta ce gwamnatin Tinubu ta gaza.
Gaba ɗaya yanzu babu wani magana tattalin arziki domin idan ba kafar ta ci gaba da tafiya haka za mu rasa ƙasar ma ta babu ita ƙasar kanta.
Ai rashin zaɓar APC ne ma zai sa ƙasar ta wargaje ko ta ruguje ko kuma ta durkushe.
A jamhuriyar Nijar gwamnatin ƙasar ta soma tattaunawa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF domin ganin ya ci gaba da ayyukansa a ƙasar.
Suna ba da kuɗi saboda a ceci rayuwar mata ko yara in sun shiga wani hali na matsala. Tabbat wannan ƙungiya ce wadda ta jima tana aiki.
To shirin na dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma duk sai bayan na fara da karanto maku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarinka. Masu saurare barkanmu da warhaka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Rasha ta ce Ukraine ta harba mata jirage marasa matuƙa kusan 400 a cikin dare. Farashin hannayen jari ya yi mummunar faduwa a Koriya ta Kudu inda ya shafi manyan kamfanonin duniya. A Najeriya jam'iyyar APC ta kare kanta daga zargin da jam'iyyar ACOT a jihar Osun ta yi mata na cin zarafin mambobinsu.
Magana ce ta su kokari su tallata kansu ga jama'a ta yadda za su samu goya baya. Suna yin wannan kuka ne ko yarfe domin kila sun ga alamar faduwa.
Na dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma duk sai bayan na fara da karanto maku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarinka.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afrika. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a je girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 ta afkawa yankin kudancin Japan. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya kai wata ziyarar aiki da sada zumunci a ƙasar Mali. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sake tabbatar da kama wasu mutum uku da ake zargi da hannu a kisan wani matashi ɗan shekara 30.
An kira mu an ce ga wasu can suna dukan wani kuma sun masa jina-jina. An tura 'yan sanda na police station ɗin sheka wanda suka je suka ɗauki wannan mutum cikin jini. An garzaya da shi asibitin Murtala da kenan cikin garin Kano inda kuma likita ya tabbatar da cewa ya rasu.
A jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya rahotanni ke cewa an keɓe wasu sama da 400 da ake zargin sun kamu da cutar kwalara.
Mun iya mun fritin rasu da yawa wanda ran discharge nasu. So yanzu haka inda akwai a Jos North ne kawai a Zajiya muna da guda uku wanda suna admission a cikin 400 da wani abu da muka suspecting sun sa su a treatment.
To shirin zai kai mu har Chadi da Uganda amma duka sai bayan Badariya Tijani Alarawi ta gabatar da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afrika. Masu saurare assalamu alaikum, Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wani lafiya. A cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a je ana ci gaba da aikin ceto har wannan dare bayan girgizar ƙasa ta afka kudu maso yammacin Japan. Lamura sun koma daidai a babbar cibiyar makamashin ƙasar Libya bayan jami'an tsaro sun karɓe ikon wurin daga masu zanga-zanga. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba jami'an tsaro umarnin kamo waɗanda suka kai harin da ya ajalin mutum 30 a Kaduna.
wannan abu ne na takaici kware da gaske, kuma da shi shugaban kasa Bola Tinubu ya samu labarin abin ya bata masa rai kware, musamman ganin yadda ake farin cikin cewa akalla dai a jihar Kaduna an samu sauki.
Yau ce ranar ciwon hanta ta duniya, to ko menene dalilin ware wannan rana?
Muhimmancin shi shine saboda a farkar da jama'a su fahimci cewa akwai wata cuta wadda take kawo matsala sosai, takan kisa, takan kawo ciwo mai wahalar sha'ani.
To akwai wannan da ma wasu rahotannin, amma duka sai bayan Badriya Tijani Kala Rawi ta gabatar da labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkamu da warhaka, ina gaishe ku tare da muku maraba da kamo DW Hausa a wannan safiya. A cikin rahotannin da muke dauke da su za ku ji cewa a jamhuriyar Niger matasa sun bayar da shawarin hanyoyin da za su iya bayar da gudunmawa wajen samar da ci gaba a jihar da magaram. A yayin da a wannan talata ake ranar kula da cutar hanta nau'in hepatitis B ta duniya, masana kiwon lafiya sun ce za a iya yin aure a tsakanin mai cutar da kuma wanda ba shi da ita. A birnin Douala na ƙasar Kamaru, cutar kwalara na neman zama barazana ta sanadiyar rashin tsaftar abinci da ake sayarwa a kasuwanni. Muna ɗauke da wasu rahotannin da ma ƙarin bayani a cikin shirin. Zan fara muku da labaran duniya tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura.
DW labarun duniya.
Zafi mai tsanani na barazanar ƙara rura gobarar daji a ƙasashen Turai. Netanyahu ya sauka Amurka domin ganawa da Donald Trump. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutanen da aka zarga da kitsa zanga-zanga.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka, Rejana Munir ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu a shirye-shiryen da muke kawo muku daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da za mu kawo muku za ku ji cewa tsananin zafi ya fara tilasta manoman Jamus lalubo hanyoyin dabarun noma domin kaucewa barazanar sauyin yanayi. A wani batu na taƙaddamar diplomasiya, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙi ganawa da tawagar Afirka ta Kudu a Abuja da suka je domin ba da baki bayan matsalar ƙyamar baƙi. Za mu je Lagos domin jin yadda aka ƙaddamar da shirin inshorar gidaje domin rage asara. Wannan da ma wasu ƙarin rahotanni ne za ku ji, amma kafin nan ga Muhammad Tijjani Hassan da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 ta auku a kudu maso yammacin Japan. Gwamnatin India ta gabatar da ƙudurin doka domin tsaurara hukunci kan masu hannu a satar jarabawa. Shugaba Zelensky na Ukraine zai gana da Trump kan batun cinikin na'urorin kare kai sumfurin Patriot.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka, Rejana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku na da shirye-shiryen da muke kawo muku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar Katsina sun hallaka fiye da 'yan bindiga 40. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin sake ƙara wa sojojin ƙasar albashi. Shin kowane tasiri wannan zai yi ga sojojin da ke yaƙi da ɗimbin matsaloli na tsaro? Hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta haramta wasu nau'ikan bid'o'i da ta ce ana gudanarwa a zamantakewar yau da kullum. Mun dubi halin da ake ciki ta fuskar doka da 'yancin ɗan adam. Ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar Niger sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa ta ICC da ta ba da sammacin kama shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin AOS kafin wa'adin ficewarsu daga kotun ƙasa da ƙasar. Waɗannan jerin rahotannin da ma wasu za su zo muku a shirin namu na wannan lokaci, amma bari mu fara da labaran duniya wanda Muhammad Tijjani Hassan zai karanto.
DW labarun duniya.
Farashin danyen mai ya fadi a kasuwannin duniya yayin da rikicin gabas ta tsakiya ya lafa. Girgizar ƙasa ta yi ajalin mutum ɗaya tare da jikkata waɗansu da dama a Japan. Shugaba Diomaye Faye na Senegal ya shaddada goyon baya ga Mali a yayin ziyarar da ya kai Bamako.
Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shi da kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umaru Sani.
Jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Akalla mutane 30 ne aka bayyana cewa sun rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kawo ƙauyen Narudan da ke karamar hukumar Kauri da ke jihar Kanura a Najeriya. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Mufoza ya bukaci kasashen Afrika da su haɗa kai wajen yaƙi da matsalar kyamar baƙi. Mahukunta a kasashen Turai na cigaba da kokowa da wutar dajin da ke cigaba da barna a sassan kasashen. Tun ziga labarin yadda suke. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umaru Sani.
Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Akalla mutane 30 aka bayyana cewa sun rasa rayukansu a wani harin da 'yan bindiga suka kai a jihar Kaduna da ke Najeriya. Kungiyoyin fararen hula a Kamaru wato sun yi Allah wadai da hukuncin ɗaurin watanni 6 da wata koci ta yanke wani matashi bayan kama shi da laifin cin zarafin shugaban ƙasa. Al'ummar musulmi daga ƙasashe 70 na duniya na gudanar da taron su kan zaman lahiya a birnin London. Don ziga labaran.
Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
Ahmad Abba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ci. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar Afrika ta Kudu saboda nuna fushinsa kan cin zarafin baki a Pretoria. Shugaban kasar Senegal Basiru Faye ya ce daidaita dangantakar arziki tsakanin ECOWAS da kawancen Sahel ya zama wajibi. Kasashen yankin GOB sun goyi bayan shirin Iran na karɓar haraji a mashigin ruwa na Hormuz. Ga labaran BW.
Najeriya ta yi kira ga Afirka ta Kudu da ta jajirce wajen yaƙi da cin zarafin bakin aure. Nijar ta dakatar da kamfanonin dillancin siminti 36 kan zargin ɓoye siminti don haddasa ƙarancinsa. Kazalika hukumomin Libya a Benghazi sun kori bakin haure fiye da 117,000 daga ƙasar. Kamfanin wasu taƙaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Talata 28 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabun dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari raguwar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa shugaban ƙasar Sin Xi Jinping ya yi bayani kan ayyuka masu nasaba da Sina wanda ke ƙetare. An ƙaddamar da shirye-shiryen haɗin gwiwar likitanci tsakanin Sin da ƙasashen Afirka a Habasha. Za kuma a ji cewa sanya sabon harajin fito kan abokan cinikayyarta da Amurka ta yi ya jawo adawa daga ɓangarori da dama. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI.